Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31, 49.60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Lul da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku a subahin ranar talata 11 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Yan sanda a Amurka sun ce wani dan bindiga a kudancin California ya bude wuta a makarantar elementary jiya Litini inda ya kashe tsohuwar matarsa. A kasar Sudan ta Kudu, shedan ganda ido ne suka bayyana cewa wasu ƴan bindiga cikin kayan soja a garin Wau jiya Litini sun kashe mutane da dama, kana wasu dama sun samu rauni. Sojojin Amurka da na Afghanistan da ke gabashin kasar ta Afghanistan sun samu nasarar kakkaɓe ƴan ƙungiyar ISIS daga wasu muhimman wuraren da ƙungiyar take rike da su tun a shekarar 2015.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun saki wasu mutane 593 da aka wanke daga zargin kasancewa ƴan Boko Haram. Za kuma a ji cewa an gano ɗumbin zinari a damagaren na jamhuriyar Niger.
Wannan abu da muka gani daga inda Allahi ne. Abinda bin matsamanin shi ko a mafarki yau sai gashi da albarkar Ubangiji an waye gari kamar wasa kawai Allah ya hudo mu shi batun waga harka ta zinare.
Sannan kamar kowace ranar talata Aliyu Mustafan Sokoto na tafi da shirin sana tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yan sanda a nan Amurka sun ce wani dan bindiga a kudancin California ya bude wuta a makarantar elementary jiya Litini inda ya kashe tsohuwar matarsa da suke da sabani tsakanin su da kuma kashe wani dalibi dan shekaru 8. Yan sanda suka ce shi dai wannan dan taliki mai shekaru 53 da haihuwa mai suna Cedric Anderson ya shiga cikin makarantar San Bernardino ne na Park Elementary School ya harbe malaman nan mai koyar da ilimi ga mutane masu bukata ta musamman. Wato Karen Ellen wadda ita ma yar shekaru 53 ce kana harbe kansa. Babban jami'in sandan Bernardino Chief Gerard Bagon ya ce hatta wasu dalibai biyu da ke gefen wannan malamar su ma wannan harbin ya shafe su domin ko ɗaya daga cikin su ya mutu kana gudan kuma yana asibiti da farko an ce yana cikin mawuyacin hali amma yanzu an ce yana samun sauki. Mahukunta suka ce ba su tsammanin wannan waɗannan yaran suna cikin waɗanda wannan mahari ya niyan kashewa. Sai dai kawai kaddara ce ta rutsa da su. Babban jami'in ƴan sanda ce Anderson da Smith sun yi aure ne na tsawon ƴan watanni na kafin su rabu. Ya ce sai dai bincike ya tabbatar da cewa Anderson yana tarihin aikata ayyukan asha kana an san shi da gallazawa mata. Mahukunta suka ce Anderson dai ya shiga cikin makarantar ne a matsayin bako kuma ya ɓoye bindigansa kafin ya shiga cikin ajin da tsohuwar matar ta take ya shiga buɗe wuta. An ji a ajin da wato ɗaliban da suke bukata da suke da bukata ta musamman wato na kasassu.
A kasar Sudan ta Kudu shaidun gani da ido sun bayyana cewa wasu ƴan bindiga sun wato cikin kayan soja a garin Wau a jiya Litini sun kashe mutane da dama kana wasu kuma da dama din sun samu rauni. Waɗannan mutanen da suka yi kama da sojojin gwamnati sun bi gida-gida suna ta wato kashe farar hula kana su kwashe kayan su. Odinga Simon wani mazaunin garin Wau din da ke makwabtaka da Nazareth ya ce wannan lamarin ya faru ne da jin karar bindiga a yankin na Nazareth inda wuri ne da ke da ƴan kabilar Luwa da Feret. Ya ce sun ga yadda ake ta janyo mutane daga cikin ɗakunansu kuma da zarar an gane ƴan ƙabilar Luwa ne ko na Feret nan take ake kashe su. Simon ya ce mutane masu aikata wannan ɗanyen aikin cikin kayan soja da wasu kuma cikin farin kaya su ne suke bin gida-gida da safiyar jiya Litini suna fitowa da ƴan waɗannan ƙabilun waɗanda fararen hula ne suna musu kisan gilla kana suna kwashe kayan su daga bisani kuma su kona gidajen su. ya ce wannan lamarin ya sa harkokin kasuwanci da makarantu da wasu ofisoshin gwamnati duk an rufe su. Ya ce al'ummar wannan gari suna zaune ne cikin zaman tashin hankali, domin haka ba wai fitowa daga wato ba mai fitowa daga ɗakin sa, musamman ma waɗanda suka san cewa ana farautar su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin Amurka na Afghanistan da ke gabashin kasar ta Afghanistan sun samu nasarar kakkaɓe ƙungiyar ISIS daga wasu muhimman wuraren da ƙungiyar take rike da su tun a shekarar 2015. Jami'ai da kuma mazauna wannan yankin ne suka shaida wa muryar Amurka wannan batu. Wakilin muryar Amurka da ke kasar ta Afghanistan kuma ya bi tawagar sojojin Afghanistan zuwa ƙauyukan da yankin wato da ke yankin gundumar a Chin, ya ce ya gane wa idanunsa yadda 'yan ƙungiyar ta ISIS suka wargaza ƙauyuka. Amma tsawon kwanaki goma da sojojin suka yi suna buɗe wa 'yan ƙungiyar ISIS wuta ba ƙaƙƙautawa, ya sa gabashin gundumar Nangarhar hakan ya yi dalilin mutuwar 'yan ƙungiyar ta ISIS masu yawan gaske. Wannan ya sa suna ji suna gani suka arce suka bar waɗannan gine-gine, kuma an lalata musu duk wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa. Sama da gidaje 200 ne dai aka lalata, kan ɗaruruwan iyali ne suka bar muhallinsu domin neman wani sabon matsugunni, kamar yadda wasu suka shaidawa wakilin wannan gidan rediyon. Ɗaya daga cikin mazauna wurin ya ce mun bar gidajenmu domin mu tsira da rayuwarmu, in ji Muhammad Anwar, wani mazauni garin Ancin. Ya ce gidajenmu duk an lalata su, ba abin da aka rage muna. Da farko mazauna wannan wurin har sun fara fidda ran cewa sojojin na Afghanistan za su shawo kan ƙungiyar ta ISIS. Makarantu, kasuwanni da wasu matattaran jama'a duk an lalata su, suka ce amma suna fata a sake gina su domin jama'a su dawo, kamar yadda Rahimullah wani mazauni ɗaya daga cikin ƙauyukan ke cewa. Shi ma wani mazaunin wannan wurin ya bayyana farin cikinsa yadda sojojin gwamnati suka samu damar fatattakan 'yan ƙungiyar ta ISIS.
Sojojin Amurka sun ce suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin sun ƙara samar da hanyar da za ta sa a rage yiwuwar fito-na-fito da ƙasar Rasha a kan maganar Siriya. Sai dai abinda ba a sani ba shine ko sojojin ƙasashen biyu suna amfani da sanannun layukan sadarwa da suke da su domin kaucewa haɗarin jiragen samansu a sararin samaniyar ƙasar ta Siriya. Babban mai magana da yawun askarawan tsakiya na sojan Amurka, Kanar John Thomas, ya shaidawa manema labarai jiya Litini cewa sojojin Amurka sun sanar da ƙasar Rasha cewa Amurka na shirin kai wa Siriya hari a matsayin ramuwa ga harin makami mai guba da sojojin Siriya suka kai wa wasu fararen hula, wanda ya sanadin mutuwar farar hula har sama da 80. Thomas ya ce kuma hanyar sadarwa da rundunar ta saba amfani da ita ce ta yi amfani da ita wajen aikewa da wannan saƙon, kuma ba alamar cewa saƙon bai tafi ba. Sai dai Kanar Thomas ya ce ba za su bayyana hanyar da za su bi don tattauna wannan batu ba a halin yanzu, har sai sun ga abin da hali ya yi. Sai dai a ɓangarenta, Rasha ta ce tuni ta dakatar da amfani da waɗannan hanyoyi a matsayin nuna fushinta da harin da aka kai ranar 6 ga watan nan a sansanin Al-Shat, wanda aka kai da makami ƙirar Amurka na Tomahawk. To an sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yaji zangon a Maiduguri headquarter jihar Borno, inda sojojin Najeriya suka saki wasu mutane 593 da aka wanke daga zargin zama 'yan Boko Haram. Haruna Dauda gare ka.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Zone da ke garin Maiduguri ta miga wasu mutane 563 ga gwamnatin jihar Borno, ya ce an kame su ne lokacin da ake gudanar da yaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram, bayan kuma tantance su a gano cewa ba masu laifi ba ne, don haka ne ma rundunar ta sako su. Rundunar ta dai sako waɗannan mutanen ne, wanda mafi yawansu mata ne da ƙananan yara, ciki har da waɗanda ba su wuce 'yan shekaru 5-6 da haihuwa ba, wanda su ce kuma za a musu horo na musamman kafin a sako su shiga cikin jama'a don gudun kyama da tsangwama. So da dama dai kungiyoyin kare haƙƙin al'umma kan zargi rundunar sojan Najeriya da azabtar da kananan yara da kuma rike su ba tare da tabbatar musu laifin su ba. Wanda suka ce wani lokacin halakin yin sanadiyar mutuwar wasu daga cikin su. Sai dai irin wannan mataki da rundunar sojan ta doka na sakan irin waɗannan mutane kan iya kawo ƙarshen irin waɗannan zarge-zarge. Brigadier General Abdulrahman Kuliya dai shine jami'in sojan da ya mika waɗannan mutane, yace yanzu hakan sun mika adadin 469 ne, yayin da 124 yace suna nan a hanya, kuma su ma an riga da an tantance su.
Babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Buratai ya shayin alƙawarruka cewa dukka wanda aka kama a yayin wannan yaki na Boko Haram, so ya bada dokar cewa duk wanda aka kama aka kawo a yi kokari a tabbatar cewa an bincike shi, an duk wanda aka samu bashi da wani laifi a gaggauta sakin sa. An yi wannan bincike kashi na farko, an samu mutum 593 an kuma ya bada damar cewa a sake su a mika su ga gwamnatin jihar Borno, wanda shi mai girma gwamnan jihar Borno ya bada waje kamar yadda muke a wurin nan kuka gani cewa ya yadda zai karbe su, zai kula da su, za a yi musu koyarwa wanda saboda zaman da suka yi da military da mu sojoji maybe ba za a sake su su koma cikin jama'a kai tsaye ba, yawwa saboda gudun tsangoma dole a dan kuma da yake so sun dan jijiki sun dan galabaita haka, so za a dan sa su dan murmure a dan kuma yi musu dan training haka wanda zai dada dawo da martabar su da mutuncin su kafin su koma gidajen su da kuma wajen hukumomin su.
Wannan mutane daga ina ne suka fito ne, daga wasu garuruwa haka?
Duka sun fito ne daga gurare daban-daban na jihar Borno da kewayenta.
Madam Ladi Clark Musa dai director ce a ma'aikatar mata na jihar Borno, wadda kuma ta wakilci babban sakataren ma'aikatar Hajiya Amma Abubakar, ta ce yanzu hakan sun riga sun tantar da inda waɗannan mutane za su zo na.
Wannan wurin a shirye muke.
Kamar waɗannan mutane wannan inda ku aje su, ya isa ku aje su?
Ya isa, muna da fili da yawa sosai. In ka je baya filaye, ka gan anan ma filaye, kowa kuma ya samu ɗaki, ya samu gado, ya samu bargo, ya samu beshit, kayan wanka an ba su, bukati an ba su, abinci an dafa, kayan su alta, kayan da suka shiga da shi an canja yanzu.
An ba su sabbin kaya?
An ba su sabbin kaya.
Don wannan lokaci waɗannan za su yi tattare da ku ne?
Iyakan in an gani cewa iyakan lokacin da gwamnati ya ce ya isa a bar su, za a bar su.
Sai dai duk da wannan sanarwar sakan waɗannan mutane, ba ba ɗan jaridu daman yin magana ko kuma ɗaukan hoton ko ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ba. Haka ce yanzu hakan an tantance su kuma ba su da wani laifi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka. Daga Maiduguri a Najeriya.
Namawar rata jiri duniya sama bawo, Amintuwar rata jiri duniya.
To haka yake, a kuma gaida Haruna daga Najeriya, kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda aka gano zinari mai yawa a wani wuri kusa da magaran. Tamar Abari gare ki.
Wannan al'amari na samun zinariya ya faru ne a garin unguwar Malamai, wani kauye dake kusa da garin da magaran, kamar yadda Malam Abdul Azizu mai gari na unguwar Malaman ya shaida.
Wannan abu da muka gani daga inda Allahi ne, abinda ban ma tsammanin shi ko a mafarki. Yau sai gashi da albarkar Ubangiji an waye gari kamar wasa kawai Allah ya hudo mu shi. Batun waga harka ta zinari babu shakku, babu ƙarya, babu cewa da raka. Katkat Allah ya sa akwai ta, sai dai babu kayan aiki. Samun ta ni da hannuna na amshe ta na gani zinari akwai ta. Abinda za mu ce Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya sa bayan zinarin nan mu galu ulu'u da diyamuwa a ƙasar mu Nijar, kuma mu yi alfahari da ƙasar mu Nijar da jihar mu ta Zandar, kuma da garin Ungwa Malamai.
A cewar mai garin mahukunta dai ba su san wannan labari ba.
A gaskiya a magabaci na bariki babu wanda ya san da wannan abu. A yanzu ni kaina mai garin ajiya ƙarhe 11 aka sanar sheni da abin. Sani na shine sanin jama'a. 11 ta rana kwana 17 suna zawa suna ɗiba abin su. Mu ba mu sani ba, a jahilce aka tsaye gumta muni. Wasu tubawa ne da wasu bugaje da wasu larabawa su ne suke zawa. Mun azza wani abu ne suke nema da dutsi, da wannan da muka rabu da dutsi wannan mun san mai ne. Jiya nace na bari in je in gani wannan abin da ake dauka. Ko ku gaya muni ko ku bari. A jiya suka gaya muni cewa wannan abin zinari ne baba, irin wanda ake samu daga jadoci ga irin tana. Bari mu nuna mama. Suka nuna mun. Ni kuma da naje na ce ma yara kunji kunji ku je kuma ku nemi abincin ku bayan na gusana ta yi da magarankan in zo gari ya hosh na fasa kwai ajiye ne ni na fasa kwai ni nace ga abin da ake samu kowa ya zo ya samu raban shi mun ga wa mahukunta amma na ga ma yan gari na
shi kuwa wannan mutum kiraye ga mahukunta da suka mama matasa dan wannan dai wata garaba sace
tugulla ce ba samu ba amma akwai horin dusi gal akwai alminiyo a cikin shi akwai zinariya a yanzu haka wata guduma take ana gamuwa da ita ruwa ce zaka iske ta wata kenan kuwa in akwai yanda shugaban kasa zai ya taimaka ya bada kayan aiki matasan su ci abinci in kuma yanzu ma matasan zuwa za a yi gidan kaso a yi ta tura su ba su suna sai da kwaya ba su suna sai da tramol kuma ga aiki nan babu a gari amma yanzu kaga jado ta komo bayan da magaran saboda matashi dai da yi su wan su tilis ne suke sai da kwaya
shi ma dai Malam Inusa wanda ya isa wannan wuri ya tabbatar da yadda abin ya faru
sai muke ganin wasu larabba suna zawo sai su hau dusi da yan kyamarar su suna dan like-like haka suna dan ke sai kuma ta sai da abin ya kare na saman ta wajen shikenan sai suka kira wannan saurayi suka ce kai za mu zo mu da na'ura ka gani to su mari masu kafi ku yi karami ana kuna tona zinariya ce suke duka an kun fito masu ya
yanzu haka dai jama'a sai tururuwa suke na zuwa wannan wuri na unguwar malamai daga birni da karkara musamman ma daga nan garin da magaran Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar kamun mu ci gaba ga wannan su mun taba
to abin da ke faruwa shine zamani ne ya canza kuma sarkin su sarkin ne suke tafiya da zamani ni a ra'ayi na duk abubuwan da yake wada kai hanya suke yanzu ne wanda aka ce ya zama basaraki ya yi hakuri a wani abin da ke nuna fiye da haka saboda
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
ya ce sai an kira shi chairman din jama'iyya aka ce ba a zo wannan wurin ba wanda ya kirawo wannan meeting din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan meeting din sa ne sai yanda ya tsara meeting din ai ma karfi bai ce komai ba ba kira shi kai ce ka committee chairman ba kuma bai fada ba to kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayan abubuwan
jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ko a ne sabon shiri na tsaka mai wuya duk wanda ya ji ko ya ga abin da ya faru a taron sulhun da aka yi kokarin a yi a makon jin na PDP ya ga da aka karkare shi to zai san cewa har yanzu sulhun ta rikicin wannan jam'iyya yana nisa
taron da zuwan shugaban kasar ne ya shirya shi da nufin sasanta bangarorin biyu hatsaniya ta barke da Karin Sharif da tawagarsa da suka hada da Ahmed Gulak Yarima Ingama da Abubakar Gada suka fice daga taron a cibiyar Yar Adua
If we agree on something, you don't come and change it overnight. We don't do things like that.
Riwa shi da mani ma labaru cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama ya yi magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na kwamitin riko na Amin Makarfi.
Ya ce sai an kira shi chairman din jam'iyya. Aka ce a zo wannan wurin ba. Na biyu sai ya yi magana da yan jarida. Wannan aka ce ba hana shi ba. Wanda ya kirawo wannan meeting din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan, meeting din sa ne sai yanda ya tsara meeting din. Ai makarfi bai ce komai ba. Ma kira shi kai take committee chairman ba kuma bai fada ba to kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayan abubuwan yace in ba a haka ba to shi ba zai sauri meeting ba mun yi matakar mamaki suke yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana bashi hakuri kuma yana ki amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya
a nasu bangaren mukarrabin Madu Sharif sun ce taron bashi da wani tasiri ga abin da tsohon karamin ministan kudi Yarima Ingama ke cewa
ga abin kamar ba a fara yin meeting din a yadda aka yadda ba shine kaga sai suka shiga karamin daki to da aka shiga mun daki kuma ya muka ga dai abin da ya kamar dai ba dan shirya sosai ba to ka san in ka zo guri ka ga kamar ba a shirya sosai ba kai ga ka tafi yanka gida
tarukan sulhun PDP zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar Nasira da Maili kamar Amurka daga Abuja
to a gaishe ka Nasiru to koya yan jam'iyyar PDP suke kallon wannan takaddamar
suna Dairo Hassan Kera member ne jam'iyyar PDP maganan gaskiya ne PDP tana bukatar mutum da yana da kuzari yadda jam'iyyar nan ta koma waya ana bukatar irin su Alimadu Shedu su zo su ce da jam'iyyar nan gaba bai zai yiwu a halin da jam'iyyar nan take ci ka dauko wani mutumin da baka gane ma alƙiblansa ba baka gane matsayinsa ba yau ka dauko shi ka ce wai ya zo ya ce da jam'iyyar PDP gaba ina ga kaman ba mu ga kanmu gaskiya ba
Sunana Adamu Attahiru dan Agaji. Kasancewa Ahmed Makarfi tsohon gwamna ne, tsohon senata ne. Idan muka diba Alimadu Sharif shi ma tsohon gwamna ne kuma tsohon senata ne. Amma dukkanin su gabaki daya sun kasa tabuka komai. To duk abin da aka ce wanda suka jagoranci jihohi har guda biyu ko manya-manyan jihohi a cikin Najeriya sun kasa cito wannan jam'iyya. To babu shakka wannan jam'iyya ba karamin lalacewa ta yi ba. Ban yi tsammanin akwai kuma wani mahaluki da zai sake farfado da ita ba.
Wata tambaya da muke da ita a yau shine shin gaskiya ne jam'iyyar APC mai mulki a yanzu Najeriya ita ce kanwa uwar gamin dukkan zumar da ke gudana cikin jam'iyyar adawa ta PDP kuma tsakanin Makarfi da Sharif wani ne tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yake goyawa baya ne baya da bayan haka waɗanne gwamnonin APC ne ake cewa an fi ganin su tare da Sanata Limudu Sharif kusan kullum duk wannan sa daga cikin abubuwan da muke son mu taba a yau a shirin mu na tsaka mai wuya na wannan rana a ci gaban muhawara da muke ji ana yi tsakanin kusojin PDP guda biyu wato barista Bashir Madugu da ke tare da shi Sanata Sharif da kuma Alhaji Faruk Ahmed Gusau da ke tare da bangaren Makarfi kuma yau za mu tashi ne daga inda muka daga aya a makon jiya wurin da muke wannan tambaya akwai zargin da wasu ku suke cewa wai wai APC ce take ingiza wannan wutar rikici din Bashir ku kuke irin wannan zargi
APC sune suka je suka samu Alimadu Sharif suka kaiwa su fayo shi da wike suka ce ko zakai mana shugaban jam'iyya ta farko wannan wani irin zance ne dama irin blackmail ne wato ba ta suna ne mutane makarfi sun iya ba wai kadan bane sun iya kuma mutanen mu yanzu sun sani duk wani ƙarya ma kirci da wani zargin da suke yi mun sani ba zai yiwu ba ba za mu bar wannan jam'iyya ma kowa ya je halakar da mutanen Najeriya ba za mu tafiyar da wannan jam'iyyar za mu zabi shugabanni na kwarai na gari wanda za su tafiyar da jam'iyya ba za mu bar jam'iyya ma gwamnoni su yi abin da suke so da shi ba zai yiwu ba saboda me saboda da da suke yi kenan har ma muka zo muka fadi zabi a 2015 ba za mu yarda ba
to kana jin wannan irin cece kucin shi ya dalilin faduwan ku a shekarun da APC suka kada ku
suka jawo mana wannan matsalan su ne suka jawo mana wannan
ta yaya suka jawo matsalan ina so ka ga mun ta yaya suka jawo matsalan
to za su tsayar da dan majalisa na jiha su ce sai wannan za ku zaba za su tsayar da dan majalisa na yankun ba mazaban tsayarsu su ce za su ce sai wannan za ka zaba za su tsayar da senator su ce sai wannan za ku zaba kuma idan primaries ya zo na gwamnati ba su bar wanda zai kujera fa ba zai bari ya yarda a yi zabe na kirkin da wanda ke so za a fa a nan shugaban kasa ka zo maimakon ka bari a yi primaries sai gwamnati faru suka ce a'a babu ga wanda zai ci gaba.
Alhaji Faruk ko kuka ganin faduwar PDP a zaben 2015
dalilin da ya sa muka fadi zabe duk da irin su ne waɗanda suka zo suka hana 'yan siyasa wanda a tattalin ya zo na shina offices waɗanda daga na ake a sayan form na shiga takara ko wace ne sai suka mai da abun kasuwanci irin zabe da sun ka zo an kai wajen convention form da za a baka an je an ce kai ne electoral officer
gwamnan forum da farko-farko suka yi adoptin jonathan suka kawo ma national executive committee aka ce dole sai shi
Alhaji Faruku magana da kuke na cewa ku kuke wannan zargin cewa APC ce take ingiza Alimudu Sharif yana neman ya kashe jam'iyyar PDP ina zuwa Alhaji Bashir ina zuwa Barista Bashir da Allah barin baki dama ina son yi min magana kan wannan daga nasu bangare kuma sannan kai Alhaji Faruku kwanan bayan an ji wani dan bangaren nan naku mai suna Dayo Ade yana cewa gwamnan Imo Rochas Okoro ce yana ta karfafa ma Sanata Sharif karfin guwa wanda yasa kuke zargin cewa wasu daga cikin mutanen APC suna da hannu yi min magana game da zargin ku da ake na cewa ku kuke ingiza mutane suna zuwa suna karar ingiza wutar rikicin nan
to abinda yasa ba wai ingiza bane yanzu in ka je gidan mai girma sanata Alimadu Sharif za ka ga san kuci APC za ka ga gwamnoni APC suna zuwa gida
to me zai ba sa ba za su je ba
sannan in wannan ne wannan an je convention fa wanda an ka ce a sake yi na biyu muka je ko da muka zo muka wayi gari da sojoji wanda convention a duddun Najeriya ko sanda muke mulki ba taba kai soji an ka hana wata jam'iyya ta gudanar da taron ta ba muka ga sojoji kuma sojan ne yake urini ne daga sama ko gwamnatin nan kaga gwamnatin APC ce dole mu zarge ta cewa APC ce ta ba da dama a zo a hana mu yi taro
Ina magana da kuka na cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yana goyon bayan Sharif. Ina kuka samu wannan ne?
Wannan goyon baya da yake bada shi abinda shi mai girma tsohon shugaban kasa ke so, shi so ya kai a samu wanda an nace rike mai jam'iyya. Wala Allah kila yana ganin Ali Bello Shehu yana rika mai jam'iyya, ba ka ga shi ya tsaye.
Amma ina kuka samu hujja cewa shi Jonathan yana goyon bayan Sharif?
Amma dai kan ya fito ya haramtar da shi, ya kai zan da shi ko maganan nan?
Shi convention da aka yi aka tsaye da shi Alhaji Ahmed Makarfi. Doka ta ba da ayi, ya ce to wani dukkan
su ta haramtacce ne, me ya sa kake shiga da convention ne? Baka san illegal ba ne? A doka baka san illegal ba? Abu illegal ba ta zama wani abu. Ai kamar babu ne dama da farko babu ne.
Ai doka ta babu dama muka yi taro. Ita wani doka ta kawo shi na ayi convention.
Convention din illegal ne, malam, convention din illegal, in baka san illegal ba, wato doka ta haramtar da shi, ma'anar shi kenan. Kuma daga fata ba ba, makarfi fa shi tsohon gwamnati ne, sai da tsohon gwamnati ne, yana Kaduna a matsayin shi na member na majalisar abinan committee da tawa kawai. Yanzu haka shi ba national chairman ba ne, idan kace ma shi national chairman doka ta kamata, saboda kotu ta ce shi.
Akwai zargin da ake na cewa da makarfin da shi sanata Sharif din cikin biyu ɗaya tana faruwa, ko dai su biyu kowannen sa yana so ya takara shugaban kasa a shekarar 2019, ko kuma ɗayan sa yana son ya daure wani gindi kamar shi Goodluck Jonathan ya saki dawowa ya takara a shekarar 2019. Yi min magana game da wannan rahoton da ake bazawa.
To ni zan yi maka magana nan.
Ga shi kuma Malam Bello, mu tsaya nan, idan Allah ya kamu mako mai zuwa za mu ji amsar ita wannan tambayar game da zaben 2019 da kuma ko su wannan mutane biyu masu rigimar shugabancin PDP din da yansu na da sha'awar ya tsaye da kansa ko kuma tsaye da shi, kuma idan hukuncin da ake jira kotun koli ta yi bai wa ɗaya daga cikin bangarorin nan dadi ba, shin zai tsaya ne a PDP din ko zai canja sheka ko kuma zai je ya kafa wata sabon jam'iyya ne? To sai da kaci shiri mai zuwa in Allah kai mu rana, wato yanzu dai muna son mu gode wa su bakin namu Barista Bashir Madugu da kuma Alhaji Faruk Ahmed Gusau tare da wakilin mu Nasir Adamu Alhikaya da ya taimaka mana aka da shirin na aka kawo muku shi. A madadin su ne Ali Mustafa Takwat a Washington.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da Hansi mu saki shigowa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aiwa da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin wato Salaman Abo da injiniya wato John Ellison, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da Hansi.